Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 16:25 da kuma 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol. Sai tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu alaikum alaikum da fatan an yi ni lafiya. Yau ranar 31 ga watan Janairun shekara ta 2019. Sunana Sarfil Hashin Gumel tare da Hadiza Kyari da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Madubin ƴan adawar ƙasar Venezuela, Juan Guaido, na yin kira ga ƙasashen duniya da su goyi bayan kokarin da yake na hambarar da gwamnatin shugaban Nicolas Maduro. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wasu bayanai a shafinsa na Twitter jiya Laraba, inda ya sake tado da daddadar takaddamar da ke tsakaninsa da hukumomin binciken sirrin ƙasar. Yau Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump zai gana da mataimakin Prime Minister ƙasar China Louis a fadarsa ta White House.
To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa wasu maharan kungiyar Boko Haram sun kai hari garin Kwalfata da ke kasar Kamaru suka kuma kona gidaje sama da 200. Sai dai
jama'a sun samu sauki saboda gaskiya ba ciwo kuma ba rauni kuma ba mutuwa, kuma jami'an tsaro sun wargaza ainihin waɗannan mutane da suka zo ƴan ta'adda kuma sun kashe na kashewa, sun kama na kamawa.
A jamhuriyar Nijar kuma hukumar kula da bakin haure ta IOM ce ta gudanar da wani taro kan matsalolin ƴanci rani.
Taron ya zo da shawarar ɗaukar matakan rigakafin cututtuka a kan iyakokin ƙasashe, sannan zai yi kyau a bullo da wani shirin kula da lafiyar bakin haure a duk inda suke a duniya.
Sai kuma maimaicin shirin lafiya uwar jiki da za mu kawo muku da wannan la'asariya da kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar email, amma duk waɗannan sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum. Madubin ƴan adawar ƙasar Venezuela, Juan Guaido, na yin kira ga ƙasashen duniya da su goyi bayan kokarin da yake na hambarar na gwamnatin shugaban Nicolas Maduro, wanda matsalolin siyasa suka ɗabaibaye a kuma maido da tsarin demokradiyya a ƙasar da ke yankin nahiyar Amurka ta Kudu. Guaido, shugaban ƴan adawar da ke da rinjaye a majalisar dokokin ƙasar, ya ayyada kansa a matsayin shugaban riƙon ƙwarya a makon da ya wuce bayan da majalisar dokokin ƙasar ta ayyana cewa sake zaɓen Maduro da aka yi a watan Mayun shekaran da ya wuce ba a yi shi bisa ƙa'ida ba, yayin da wasu da yawa suka ƙauracewa zaɓen ko aka hana su tsayawa takara. Amurka ta amince da Guaido a matsayin shugaban ƙasar mai riƙon ƙwarya. A wani rahoto da aka rubuta yau Alhamis a jaridar The New York Times, Guaido ya ce fiye da ƙasashe 50 sun yarda da shi a matsayin shugaban riƙon ƙwarya ko majalisar dokoki a matsayin hukuma mafi ƙarfi a Venezuela, kuma ya yi kira ga babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres akan a taimaka wa ƙasar da agajin jin kai. Ya kuma ce ya fara naɗa jakadu da garu tare da maido da dukiyoyin ƙasar da aka ɓoye a ƙasashen waje. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wasu bayanai a shafinsa na Twitter jiya Laraba, inda ya sake taro da daddadar takaddamar da ke tsakaninsa da hukumomin binciken sirrin ƙasar, inda ya yi watsi da bayanan da suka gabatar game da ISIS da Koriya ta Arewa da kuma Iran. A wasu rubuce-rubucen da ya yi, Trump ya ikirarin cimma wasu muhimman abubuwa a yayin da ya ce shugabannin hukumar binciken bayanan sirrin suna aiki kamar ba su san kansa ba. Trump ya rubuta cewa a lokacin da na zama shugaban ƙasa, ISIS bata bazu a ko'ina a Syria ba. An samu gagarumar nasara tun daga lokacin, musamman a cikin makonni 5 da suka wuce. Nan ba da daɗewa ba, ba za a gama da daular ISIS ba, abinda aka yi tunanin zai yi ba shekara 2 da suka wuce. Waɗannan rubuce-rubucen na Trump na zuwa ne kwana ɗaya bayan da shugaban hukumar binciken sirrin ƙasa tare da shugaban wasu muhimman hukumomin na binciken sirri ciki har da CIA da FBI da kuma NSA suka gabatar da jawabinsu akan barazanar da ƙasashen duniya ke fuskanta a gaban 'yan majalisar dokokin Amurka. Sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump zai gana da mataimakin Prime Minister kasar China Louis a fadarsa ta White House. Ranar ƙarshe a zagaye na biyu na tattaunawar da suka yi a zumar warware ta kaddamar cinikayya da ke faruwa tsakanin ƙasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki. Louis He, wakilin zaman ganawar cinikayyar China, ya gana da wakilin Amurka a ƙarƙashin jagorancin Robert Lighthizer a wani ofishin da ke kusa da fadar White House domin ci gaba da tattaunawa akan ƙorafin da Amurka ta daɗe tana yi da cewa China ta tilastawa kamfanonin ƙasar ta kwashi zuwa kamfanonin China kuma ta takaitar damar da shigar kasuwancin ƙasar. Ana tunanin batun tuhumar da masu gabatar da ƙarar Amurka ke yi wa Meng Wanzhou, shugaban kamfanin Huawei ranar Litinin. Shi dai mamayen tattaunawar da aka yi ranar Alhamis ne aka zargi Meng da kamfanin Huawei da kuma wasu kamfanoni da ke alaka da shi da sabawan da suka yi ma Amurka da kuma Iran. Su kuma yaudari bankuna da gwamnatin Amurka da ayyukansu. China ta ji zafin kama Meng a Vancouver da hukumomin ƙasar Canada suka yi a ranar 1 ga watan Disamba don miƙa shi ga Amurka. Yau Alhamis, sabon sarkin Malaysia ya ɗara kan kujerar mulki a lokacin bikin naɗinsa da aka yi a ƙasar da ke kudu maso gabashin nahiyar Asia. Sultan Abdullah Ahmad Shah ya yi rantsuwar fara mulki a matsayin sarki na 16 na ƙasar a yayin wani bikin naɗin da aka yi a fadar gwamnatin ƙasar da ke Kuala Lumpur wanda aka yaɗa a kafar talabijin a fadar ƙasar. Prime Minister Mahathir Mohamad na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci bikin naɗin. Sultan Abdullah ɗan shekara 59 da haihuwa mai mulkin jihar Pahang ta tsakiya shi ya maye gurbin Sultan Muhammad na biyar na jihar Kelantan a arewa maso gabashin ƙasar wanda ya yi murabas daga mukaminsa ba zato ba tsammani ranar shiga ga watan nan na Janairu kusan shekara biyu bayan naɗa shi. Saukarsa kan kujerar mulkin ta zo ne 'yan makonni bayan da ya je wani hutun jinya daga baya kuma sai ga da cewa ya auri wata sarauniyar kyau 'yan Rasha.
Hadiza Kyari kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, wasu maharan kungiyar Boko Haram sun kai hari jihar Arewa mai nisa a Kamaru, amma dakarun tsaro sun fafare su bayan da suka kone gidaje sama da 200, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Garba Awwal.
Maharan Boko Haram sun kai waɗansu harhare a jihar Arewa mai nisa, anda suka haƙona gidajen al'umma sama da guda 200 da kuma tarwatsa waɗansu makarantun boko guda 2 har ma da wani asibiti wanda al'umma suke karɓan magani a garin Kwalfata kan iyaka da ƙasar tarayyar Najeriya. Al'umman garin dai sun arita kare ba ya asaran rai ko ƙwaya ɗaya ba. Jami'an tsaron ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru sun lashe takobin cewar za su daƙile maharan Boko Haram a yankin Lekchad. Kwamandan rundunar dakarun tsaron ƙasar Jamhuriyar Kamaru, Kanal Joseph Mukuri, ya ce sun ci ƙarfin maharan na Boko Haram. Za mu yi ya ƙoƙarinmu sai mun ga mun kammala da Boko Haram a ƙasarmu. Yanzu ma gyauransu ne kawai suka saura. Alhaji Yahaya ɗan ɓangaren ne ya yaba wa dakarun tsaron na ƙasar Jamhuriyar Kamaru.
Na'am, wato mamu awal abunda ya faru a Kwalfata a gaskiya alhamdulillah jama'a sun samu ainihin yancin kansu, jama'a sun samu sauki saboda gaskiya ba ciwo kuma ba rauni kuma ba mutuwa, kuma jami'an tsaro sun wargaza ainihin wa'annan mutane da suka zo yan ta'adda kuma sun kashe na kashewa, sun kama na kamawa. Saboda ka san in baka manta ba a yankin su Kwalfata nan akwai jami'an sojoji, rundunan sojojin kundun bala da aka jibge a wannan wajen. Wanda mutum ba wai ya shigo ta ƙasa ba, mutum ko ta sama ya sako ko ka ƙasa ya bullo, insha Allah sai sun kama da shi. Saboda gaskiya jami'an sojoji sun yi kokari sosai kuma sun daƙile wannan ta'addancin da suwan yan ta'addan Boko Haram suka kawo.
Ko da yake shi ma shugaba Biya cikin jawabinsa a farkon wannan shekarar ya ce nan da lokaci gangani Boko Haram zai zama tarihi a ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru.
Wai ga dikidin mutuwa mai banto do sai soja. Kun dikidin mutuwa mai banto do sai soja. Don wata bidina ida ta mu sai soja. Don wata ligiwa ida ta mu sai soja. Wai kun da arna akai ko akai gariya ta kare. Amma a hana gotanala.
To Allah kyauta a gaida Garba Awul. To daga Kamaru kuma sai Jamhuriyar Niger, inda a ci gaba da yunkurin daƙile barauniyar hanyar da ƴanci rana ke amfani da ita don shiga nahiyar Turai. Wakilan kasashen Afirka suka halarci taron da hukumar kula da bakin haure ta ƙasa da ƙasa ta gudanar. Gadi Sulaimu na Barma da ƙarin bayani.
Batun tsaro da na kiwon lafiya akan iyakokin kasashen da bakin haure yake ratsawa akan hanyar su ta zuwa nahiyar Turai. Na daga cikin batutuwan da wakilan kasashen Tunisia, Chad, Sudan, Mali, Ghana, Algeria da Niger suka tantauna a kansu a yayin wannan taro na hukumar kula da bakin haure OIM da haɗin kan gwamnatocin waɗannan kasashe. A ƙarshen musanyen ra'ayi na tsawon kwanaki uku, mahalarta taron sun kullo da wasu shawarwari kamar yadda kakakinsu Abbas Malam Sule ke bayyanawa. Akwai bukatar sanar da jama'a ainihin ayyukan da suka rataya a wuyan jami'an da ke aiki a kan iyakokin ƙasashe. Sannan yana da kyau a wayar da kan al'umma a game da illolin zuwa cirani ta ɓarauniyar hanya, yayin da ya zama wajibi a ƙara horar da jami'an tsaro dubarun aikin sanya ido a kan iyakoki, kamar yadda ya dace a ganar da jami'an yaƙi da kwararar bakin haure, ƴancin ƴan cirani, sai batun musanyar bayanai a tsakanin masu yaƙi da masu aikata miyagun ayyuka.
Pour l'aspect sanitaire, apporter un appui technique et financier conséquent aux activités de surveillance et de riposte.
A fannin kiwon lafiya, taron ya zo da shawarar ɗaukar matakan rigakafin cututtuka a kan iyakokin ƙasashe. Sannan zai yi kyau a bullo da wani shirin kula da lafiyar bakin haure a duk inda suke a duniya. Da yake jawabin rufe taro, maga takardar ofishin ministan cikin gida Idar Adamu ya bayyana cewa
le défi sanitaire dû au manque de services de santé publique.
Kanubalen da ke gaban kasashe a fannin kiwon lafiya a sakamakon karancin asibitoci a kan iyakoki wani al'amari ne da ke buƙatar haɗin kan kowa domin cimma buri. Sauraka ya zama wajibi a yi wasu abubuwan da za a gani a ƙas, yayin da ya zama dole a ɗauki wasu matakan na daban a kan maganar kiwon lafiyar dabbobi don kaucewa yaɗuwar ƙwayoyin cututtuka. Sannan ya ce ya ƙarfafa tsaro a kan iyakokin ƙasashen wannan yanki wata sahihiyar hanya ce da ko shakka babu za ta ba da damar murƙushe barazanar ta'addanci da wacce ke da nasaba da masu aikata miyagun ayyuka.
Dans un contexte régional marqué par la persistance des menaces terroristes.
Sulai Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
Rayuwar Afirka lokacin sayan bai, lokacin zuwan turawan mallaka kasar Hausa. Rayuwar Afirka wa a lokacin sayan bai, lokacin zuwan turawan mallaka kasar.
To a gaida Sulaimu Malbarma da wannan rahoton. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agunmu ke cewa karfe 10 da kusan minti 15 na safe. Ga shirin mana gaba.
Ma
Masu sauraro barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, za mu yi magana ne akan ciwon siga. Ciwon siga cuta ce da kan auku idan sinadarin glucose ko sugan da ke jinin jikin ɗan adam suka yi yawa ko kuma suka haura misali. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita Dr. Muhammad S. Ahmad da ke aiki da babban asibitin kwali na babban birnin tarayya Abuja. Likita, barka da warhaka.
Barkanmu.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan ciwon siga?
Ciwon siga ciwo ne wanda ke da ciwon siga, sigar da ke jininsa ya fi yadda ya kamata. Kowane ɗan adam yana da siga a jiki. Duk abincin da muke ci, in ta bi ta cikinmu, in ta shiga jini, jikinmu na mayar da shi siga ne. Don siga shi ne kaman petrol, kaman mai da ke bamu ƙarfi da muke tafiyar da ayyukanmu na yau da kullun da shi. To amma shi sigan nan ba a son ya wuce wani adadi a jinin mutum. To idan ya wuce haka, to shi ne ake ce mutum na da ciwon siga.
Likita, wani lokacin zaka ga an ce mutum yana da ciwon siga amma shi kuma sigansa ba haurawa yake yi ba ƙasa yake yi. Menene bambancin?
To in dai an ce ciwon siga, a turance diabetes kenan, diabetes mellitus. To aka ce mutum na da diabetes mellitus, ana maganan ciwon siga na yana da siga da yawa a jikinsa kenan. To amma aka ce ciwon mutum sigansa ya yi ƙasa, ba mu ci kiran wannan diabetes, muna yana da suna daban, hypoglycemia ake ce masa. Wanda ke da ciwon siga das diabetes, amma kankunan da wanda ke da diabetes ke sha, ana son su dawo da sigan daidai ne yadda ya kamata ya zama. So akan shan maganin siga, wayansu in ba su sha da kyau ba ko kuma yana iya sa sigan ya zo ƙasa, su ma suna iya samun wannan hypoglycemia in, amma abubuwan cututtuka daban ne.
To likita, me ke kawo ko kuma me ke haddasa cutar ciwon siga?
To shi ciwon siga ba wanda ya san abin da ke kawo ciwon siga. Amma ciwon siga iri biyu ne. Akwai wanda ake cewa type 1 diabetes, akwai wanda ake cewa type 2. To shi type 1 yana kama waɗanda suke ƙasa da shekaru 30 ne, sai kuma type 2 in waɗanda suka wuce shekaru 30 haka. To amma abin da yake kawo shi ba a sani ba, amma akwai abubuwan da ake tunani yanayin ɗan adam, genetic factors kenan. Yanda Allah ya yi mutum, wayansu kaman ba wai za a ce an gaje ciwon siga ba ne, amma wanda dai iyayensa suke da kaman ciwon siga haka, shi ma yana da yiwuwa cewa zai samu ciwon siga ɗin. Sai banda haka kuma akwai abubuwan da muke yi da zai iya samu in muna ɗauke da gene ɗin siga ɗin. In muna ɗauke da kaman akwai wayanda suke ɗauke, wanda iyayensu suke da ciwon siga, su ma yaransu suna iya samun ciwon siga. To amma ba wai za ka ga ba wai duka yaran ba ne za su samu ciwon siga. Akwai abubuwa da muke yi yau da kullun da zai iya sa mu samu ciwon siga, kaman yawan zama waje ɗaya, ba exercise, ba motsa jiki, ana yawan zama waje ɗaya, ana cin abinci da yawa yadda ya kamata, ana yawan ko shan sigari haka, ko yawan cin abincin turawa inna, abincin zamani dai, yadda dai mutane ba sa son su ci abincin gida wadda aka ciro shi daga gona haka a ci shi, sai dai aje a sai wadda aka riga aka sa a gwangwani aka canza masa yanayi. To yawan cin irin abincin nan suna iya kawo diabetes.
To likita, menene alamomin ciwon siga?
Alamomin ciwon siga su ne, na farko mutum zai ga yana yawan fitsari da daddare, kuma yana yawan shan ruwa, kuma sai ya ga yana ya rame jikin shi, yana ta ramuwa, kayan da ya saba sa wanda suke isansa yanzu sun masa yawa, su ne asalin dai alamomin ciwon siga.
To likita, kwana nawa cutar tana ɗaukar lokaci ne kafin ta bayyana idan mutum yana ɗauke da ita?
Kin ga kamar yadda na yi bayani, shi wannan ciwon siga akwai type 1, akwai type 2. Shi type 1 ɗin nace suna wanda suke kamuwa da shi suna ƙasa da shekaru 30 da yawan su. To akwai wanda ma ana haifan su da ciwon suga, amma shi type 2 diabetes din, ciwon suga din, shi mutum ma na iya dauke da shi shekaru da yawa bai san yana tare da shi ba, sai ya zo ya fara kawo masa waɗansu matsaloli. Shine ma in ya je asibiti, ko kuma ya je asibiti ya je gwaje-gwaje a asibiti, sai a gano cewa yana da suga. So mutum ma na iya zama tare da ciwon suga shekaru da yawa bai sani ba, sai ta haifar masa da wani matsala kafin a gane.
Wato akwai wacce tafi tsanani kenan?
To ba za a ce akwai wacce tafi tsanani ba, dai dukkan su iri ɗaya ne, kawai dai wannan ɗaya na kama wayanda ba su kai shekaru 30 ba, wayansu ɗayan kuma yana kama wayanda suka wuce shekaru 30. Abin da yasa ba za a ce ɗaya yafi wani tsanani, ko shi ciwon suga din, mutane biyu na iya zama da ciwon suga, amma yadda ciwon yayi musu a jikin su, irin illoli da ya kawo musu zai bambanta. Ba wai lalle-lalle na wani yafi wani bane, kawai yanayin ciwon ne.
To kamar wasu irin illoli cutar ke iya haifarwa?
Yana da illoli da yawa, daga kwakwalwar mutum har ƙasa ba sashen jiki da ciwon suga bai taɓawa. Yana iya taɓa kwakwalwa ya kawo shanyewan hannu, yana iya sa ma mutum ya zo baya magani, kuma yana iya taɓa zuciyar mutum, yana iya taɓa koda ya zo baya aiki. Musamman duka ko ina sashin mutum ciwon suga, har ma ciwo, za ka ga mutum ya samu ciwo, ya ji ciwo a ƙafa haka, yana da diabetes, warkewan ciwon zai zo ya yi wahala har ya kai ga a ce sai an yanke kafan. So yana da illoli da yawa.
To likita, a bayananka ka yi bayanin cewa wato cuta ce da ake iya gadanta, misali idan na wani na kusa da mutum ko mahaifi ko mahaifiya yana dauke da cutar, shi ma zai akwai yiwuwar cewa, akwai barazanar cewa zai iya samun wannan cuta. To idan har wani na kusa da mutum yana fama da wannan cutar, wani mataki mutum ya kamata ya dauka domin kare kansa, ko kuma domin koda cutar ta zo ba za ta zo da rana mai yawa ba?
To idan mutum ya ga cewa wanda ke kusa da shi ko babansa ko mamansa suna da ciwon suga, abinda shi ya kamata ya yi shine ya tafiyar da rayuwarsa yana motsa jiki a koda yaushe. Ya daina ciye-ciyen abincin turawa haka da yawa, ya daina shan giya, ya rage cin abincin gwangwani haka, ya daina shaye-shaye, shan giya, daina shan sigari, kuma musamman da yanda na faɗa, da yanda na ambata da, inga yana motsa jiki. Domin an lura cewa wayanda suke da kiba sun fi kamuwa da cutar suga akan wayanda ba su da kiba. So in mutum ya motsa jiki, ya rage nauyin jikinsa, duka suna iya kare shi daga samun ciwon suga.
To likita, ko menene yasa masu kiba suka fi barazanar kamuwa da wannan cuta ta ciwon suga?
Akwai abin da ake cewa insulin resistance. Kenan akwai wani bangaren jikinmu da sunansa pancreas. So shi aikinsa yana yin wani hormone ne, wani ana kiransa insulin. To shi wannan insulin din shi ne idan mutum ya gama cin abinci. In mutum ya gama cin abinci, duk abincin da ka ci ana mayar da shi suga, jikinka zai mayar da shi suga. To amma idan kana da insulin din na jikinka, shi ne zai rage suga ya bar daidai dai wanda jikinka ke bukata a lokacin, kawai zai zama a jikinka, ya zai zama a jininka, sauran zai mayar da su, ya aboye su sai lokacin da ake bukatan su. So masu kiba su suna da insulin din, amma insulin din bai aikin da ya kamata yayi, sai yasa sugan sai zama yayi yawa a jinin su, abinda ke sa su samun ciwon suga kenan. So
to likita, mai fama da cutar wato ciwon suga yakan zo ya warke bayan ya sha fama da ita?
Ciwon suga bai da magani da za a ce mutum har ya warke ku. Akwai wayansu irin ciwon suga da muna kiransu secondary diabetes. Ma'ana secondary diabetes, wani cuta ya sa su suka samu wannan ciwon suga. Kamar misali mata masu ciki, akwai mata da suke da ciki, in suna dauke da ciki sai aka gwada sugan su, za ka ga suna da ciwon suga, muna kiran wannan gestational diabetes. To kuma in suka haihu sai ciwon suga ya tafi. Sai akwai wayansu kuma wayanda domin magunguna da suke sha ne yasa suke da suga, in suka daina sha ciwon suga ya tafi. To amma wayannan su suna ba mafi da yawan mutane da suke da ciwon suga ba wannan secondary diabetes din suke da shi ba, asalin wannan ko type 1 ko type 2 suke da shi, amma idan secondary din suke da shi kuma mutane kalilan ne su ne suke da irin wannan ciwon suga. Shine idan aka magance abin da yasa sugar ya haura, in aka cire abin sugar zai dawo daidai, amma masu type 1 da type 2 ba maganin ciwon suga, sai dai akwai magunguna da ake sha da zai dawo da sugar ya dawo daidai yadda bai zai haifar musu da matsaloli da yawa ba.
Ta masu sauraron mu kada je ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashin Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma kai tsaye zamu je ga ansa tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan yace muryar Amurka, da fatan kuna lafiya. Dan Allah, ina so likita ya fahimtar da ni ko sauro yana yada cutar kanjamau, ma'ana idan ya ciji mai cutar kuma yazo ya ciji wanda bashi da ita, daga Alhaji Mele Yusufari jahar Yobe.
Sauro baya haifar da baya yada ciwon kanjamau ana iya samun ta ne wajen jima'i da wadda ke da shi, ko kuma aka diba jinin wadda ke da shi aka ba wadda bai da shi, ko kuma masu shaye-shaye da suke amfani da allura suna ma junan su allura, ko kuma mama da uwa da take da shi ta ba yaron da ke ciki dauke a cikin ta in ba ta shan maganin ta. Iyakacin hanyoyin da ake samun ciwon kanjamau kenan, amma sauro baya yaɗar da cutar kanjamau.
To duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, a madadin likita da muka kasance tare da shi wato
Dr. Ahmad Sagir,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar niki, mana fatan mu kasance cikin koshin lafiya.
To madalla, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko ya fito daga Alhaji Mele Yusufari, ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Matakin gurfanar da tsohon sakataren gwamnati Babashir Lawal a gaban kotu da hukumar EFCC ta yi, hakan ya nuna wannan gwamnati da gaske take game da yaƙi da cin hanci da rashawa. Sai kuma wasiƙa daga Yahaya Dano Azare da Zainab Barista Kole Maskandare tare da Prince Tasib bin Abdullah Azare a jihar Bauchi sun ce salam VOA Hausa. Yunkurin Prime Minister Britania Theresa May na fishewa daga kungiyar tarayyar Turai EU, muna fatan Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi ga kungiyar. Sai kuma wasiƙa daga Shehu Adamu Rejau, ya ce lalle kakar siyasa ta yi a Najeriya, ganin yadda 'yan takara sai ziyartar talakawan da suka kwanta da su suke yi a yanzu saboda suna neman kuri'unsu. To daɗin abin dai yanzu kan mage ya waye, saboda haka Allah ya kai mu lokacin zaɓe lafiya domin mu yi wa kanku alƙalanci da kanmu. Mun dai san daidai, mun kuma san akasin daidai. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Namairo Umar Makera, ya ce salam VOA Hausa. Ina kira ga 'yan uwa na matasa da mu guji aikata duk abin da ka iya kawo cikas a lokacin gudanar da babban zaɓe da ke tafe a ƙasarmu Najeriya.
Mazalla, mun gode da wanda suka samu damar aiko mana da sakonni, sai a cigaba da aiko mu kuma zamu cigaba da kawowa. Yanzu kuma ga Hadiza ta da labarai, amma wannan karin a takaice.
Madubin adawar kasar Venezuela Juan Guaido na yin kira ga kasashen duniya da su goyi bayan kokarin da yake na hambarar da gwamnatin shugaban Nicolas Maduro, wanda matsalolin siyasa suka dabaibaye a kuma maido da tsarin demokradiya kasar da ke yankin nahiyar Amurka ta Kudu. Yau Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump zai gana da mataimakin Prime Minister kasar China Lui da ke fadar White House ranar ƙarshe a zagaye na biyu na tattaunawar da suke yi da zumar warware cinikaya da ke faruwa tsakanin ƙasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki. Yau kuma Alhamis, sabon sarkin Malaysia ya dare kan kujerar mulki a lokacin bikin nadin sa da aka yi a kasar da ke kudu maso gabashin nahiyar Asia. Sultan Abdullah Ahmad Shah ya yi rantsuwa fara mulki a matsayin sarkin na 16 na kasar a yayin wani bikin nadin da aka yi.
To madalla a gaishe ki masu raro anan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda za mu bude muku laya kan wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku. Kada manta za iya sake jin wannan shirin ko shirye-shiryen mu da suka gabata ta shafin mu na yanar gizo BOAHouse.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Daniel Crafton, Mr. Phil Hashin kuma ke cewa sai a dakatar yau da gobe shirin matasa.